صلى عليه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إيماتا ديماتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mana godiya ga Allah mai girma da daukaka da nuna mana wannan safiya ta Laraba 3 ga watan Dhulhijja, hijira 1447, wanda kuma ya daidai da 20 ga watan Mayu miladiyya 2026. Muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke tsohon kasuwa a cikin birnin Sokoto domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma na sati-sati a cikin littafin Zubdatu Ziyadi Ta'wil fi Ma'ani Tarzi. A cikin ci gaba da karatu muna cikin Suratul Baqara, kuma za mu tashi aya ta 29. Darasinmu na 7 za mu gabatar cikin wannan safiyar da iko Allah. Allahumma bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء
Allah na ba mu labari wata ni'ima da ya yi muna da ya cancanta a ce mu ba da tukuncin wannan ni'imar, tukuncin da za mu bayar shi ne mu bauta mai, ba kuɗi Allah ya ce mu ba shi ba. Cikin ɗiyan da muka haifa Allah bai ce mu ba shi wani ɗa daga ciki ya zama shi ne tukunci ba, ba tufafin da muka tunka muka goge muka sa cikin akwati Allah ce mu ba shi ba, ba takalma da muke sawa ba, ba hijabai ba, ba wasu neman duniya Allah ce mu tattara mu ba shi ba, sai dai in yace mu yi mu yi, in yace mu bari mu bari. Abinda Allah ke bida mu ba shi kenan kawai na tukuyi. Kamar yadda Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ba mu halicci mutane da aljanni ba da aljannu ba face sai don su bauta mana. wace ni'ima ce Allah ya muna kuma yake tunatar da mu wannan ni'imar. Allah ce huwa allazi shine wannan da khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, wanda ya halitta muku ƙasa da abin da ke cikinta jami'an dukkan baki ɗaya. Saboda me ya halicci ƙasa da abin da ke cikinta lakum, don ku Allah halicci ƙasa da abin da ke cikinta don ku yi amfani da zinari da Allah ya birne a cikin ƙasa, ku tono ku yi amfani da su. Azurfa da Allah ya birne a cikin ƙasa, ku tono ku yi amfani da su. Mai haitur da Allah ya turbuɗe a cikin ƙasa, ku tono ku yi amfani da shi. Da sauran abubuwan da ake ɗebewa a cikin gurɓataccen mai a cikin ƙasa, ake tono abin da ake ƙarawa a cikin ƙasa, ake tono jikiri da kanwa da sauran makamantansu, wanda Allah ya birne a cikin ƙasa da ba su da adadi. To Allah ya halicci wannan ƙasar da abin da ke cikinta ne don amfanin ɗan adam kawai, da mu da dabbobinmu. Bayan Allah ya halicci sammai, bayan Allah ya halicci ƙasa da abin da ke cikinta, kuma tsawa ila sama, sannan sai Allah ya nufi sama, fasawwa hunna, sai Allah ya halicci sammai, sama a samawatin sama ɗaya haɓɓakwai. Saboda haka sai da Allah fara halittar ƙasa tukunna ya halitta sama, amma da ya halitta ƙasa bai shimfiɗa ta ba tukun, sai da ya ba ta jingine inda ya ga dama, a inda ya sani shi Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Allah ya ce wal arda ba'da zalika dahaha, ita kuwa ƙasa bayan Allah ya halicci sama ya yi rufin sama, wannan ne ya zo shimfiɗa ta. Bayan an halitta ta tana can jingine a wani, to halittar ƙasa da abin da ke cikin ƙasa ni'ima ce babba da Allah ya yi muna. Abin da ake samu a cikin ƙasa, idan malaman agric manoma da waɗanda suke da kimiyyar sanin abin da ke cikin ƙasa za ku yi mana lissahi, to sai a yi shekara da shekaru ana lissafin irin amfanin da ake tonowa a cikin ƙasa. Iyaye mata tufafin da muke sawa a cikin ƙasa ne ake samu tufafin, a cikin auduga a cikin ƙasa, a noma a girbe auduga, a je a yi saƙa iri-iri daban-daban waɗanda muka sani da ba waɗanda ba mu sani ba. Saboda haka amfanin ƙasa bai ƙirguwa, sai Allah da ya halicce ta shi kaɗai ne ya san irin amfanin da ake samu a cikin ƙasa. Allah ya halicci sammai sama a samawa sama ɗaya haɓɓakwai, wata na saman wata, wata na saman wata, wata na saman wata, wata na saman wata. Wa huwa shi Allah alimun masanini bi kulli shay, da duk komai baki ɗaya ba abin da ya koyo ba Allah. Abin da muke aikatawa da maganganun da muke furtawa Allah yana sane da su, kuma ba abin da ya koyo gare shi sannan mala'iku kuma suna nan suna rubutawa. Daga nan sai Allah ya ce mai alaram.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون.
وإذ قال ربك للملائكة كما كتنا قيادة محمد صلى الله عليه وسلم ألوك تمنى الله يبع ملائكولا بايد إني جائل في الأرض خليفة cewa ne zan halicci wata halitta, wannan halitta kuma idan na halicce ta zan ajiye ta ne a ban ƙasa ta zamo mai zartar da hukunce-hukunce tsakanin bayina a madadin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Shi ne khalifa wanda zai mai gurbin wani, Allah ba zai sauko da kai ne ya zo ya zartar da hukunce-hukunce a cikinmu ba, sai dai ya aiko mana manzanni da Ubangiji zai ta ba su umarni, suna aiki da umarnin nan da Ubangiji ya ba su a cikinmu domin zartar da hukunce-hukunce na yau da gobe da kuma yanke husuma da rigingimu da ke faruwa tsakaninmu na yau da gobe ta gefen auratayya, husuma ta gefen kasuwanci, husuma ta gefen gidaje da hilaye, husuma ta wurin faɗace-faɗace da kuma nau'i na ta'addanci daban-daban da ke faruwa. A samun manzo wanda zai ta kula da zartar da waɗannan hukunce-hukunce tsakanin 'yan adam don samun zaman lafiya da kwanciyar hankali. Da Allah ya tashi yin wannan, da yake mala'iku suna nan, amma ba daga cikinsu ne Allah zai aiko wani ya zamo manzo ga 'yan adam ba. Sai dai cikin 'yan adam ne Allah zai zaɓa, amma duk da haka sai ya faɗa wa mala'iku cewa to ga wani aiki da zan yi. Ba Allah ya faɗe musu ko su ce mun ƙi ko mun yarda ba, a'a. Allah mai zartar da hukunce-hukuncensa ne ya aikata abin da ya ga dama ba tare da ya faɗi mama mala'iku ba, sai dai Allah ya faɗi musu ne domin wataƙila akwai wata tambaya da za su yi, kuma sai da suka yi tambaya. Wannan yana nuna mana kamar da malaman tafsiri suka ce Malla Abdullahi Gwandu yana cewa Allah Subhanahu Wata'ala ya ba mala'iku labari ne domin wannan din ya zamo darasi gare mu mu 'yan adam. A lokacin da muka tashi aikata wani abu, to mu shawarci waɗanda a tare da mu, mu shawarce su, ko da ba su hana mu, ba su sa mu, amma dai mu faɗa musu za mu aikata abu kaza don kada ku jiya ga shanun talla, a cewa har yanzu muna tare da wane ko tarenmu da wacce ta tashi aikata abu kaza, ko ta ba mu labari cewa ma zan yi. To wannan ba daidai ba ne. Allah kenan da mala'iku baye ne gare shi, amma duk da haka da zai halicci 'yan adam a ban ƙasa, to zamo su ne masu mai mai wurin zartar da hukurce-hukurce sai da ya faɗa ma mala'iku waɗanda suke jika duniya. A nan iyaye mata neman shawara da kuma ba da labari na abin da za a aikata ya zan waɗanda ke zagaye da ke yau da gobe suna da labarin abu kaza da za ki aikata ko da waje an ji ya kasance waɗanda ke kusa gare ki su ne suka fara ji. Ku ji an ce ashe wacce za ka yi abu kaza ku je na haji ta samu za ki ta yi haji ita wadda ke kusa gare ki ta ce kwarai ko har labari ya kai gare ku ya ce kwarai ai ka haɗi mana ta aiko a haɗi mana ya zama waɗanda a kusa suna da labari. In larura ce ta ɗiyarki ta tashi waɗanda ke zagaye da ke kusa ya kasance su ne farkon waɗanda za su ji labari. Ba ɗaya su ji a can waje cewa a ce larurar ɗiyar wacce ta tashi su je domin kan ba mu da labarin. In ta kai haka nan ba ke daidai ba. Ba ki ba da haƙƙin waɗanda suka dace ki ba su haƙƙinku ba. Haka nan maza dangane da abin da ya shafi al'amuran gudanarwa a cikin gida. Ko da ba dole ba, to matarka na da haƙƙi ka ba ta labari. Wacce ke ji abin da nake so in yi cikin gidanka. Ina so in ƙara ɗaki guda wuri kaza ko kuma a roshe wuri kaza a tadda katanga ko kuma za a yi fuskar ɗaki kaza duk abin da za a yi ne cikin gida ya zama matarka tana da labari ka faɗa mata ko da ba ta sa ka ba ta hana ka to ka ba ta haƙƙinta. In ka ji labari waje to wannan ka ce to ai wannan tsohon labari ne tun yaushe. Ese tun kayan ya fara aiki ba ni ya faɗa mini. Ɗan aiki ni ta waje a ce wa ne shi ke fara cika sassuwa wani kaza. Ese to ni kan bai faɗa mini ba na je ga ana aiki. To haka nan ba daidai ba ne. Ai kuma mata zai ƙara. Zama zai faɗa mini. Wacce ne zaman mu lafiya lau. Babu laifin zaune babu na tsaye, amma ne cikin damar da shari'a ta bani, ina da bukatar zan ƙara miki abokiyar zama. Don kacce jiya waje, ce za na fara faɗa miki. Kuma, na san ba abu ne mai daɗi gare ki ba, amma duk da haka, ki yi haƙuri da abin da Allah ya hukunta. Ka waɗa mata tun tashin farko tun ba a kai ko'ina ba tun ba a kulla ba ina da niyyar yin haka nan tun ba baka sa biɗa ba saboda haka tana da labari. Me zai faru in lalle ta roƙon Allah? In Allah ya tabbatar to ya sa a samu zaman lafiya. Sannan a ci gaba da ba ta haƙuri yau da gobe da nuna mata lallai cewa soyayyar nan da ke tsakaninka da ita to wannan soyayyar fa tana nan babu inda za ka hiranye ta koma. Kasu ya kulla komai da komai gobe za a ɗaura aure tukunna ka faɗa mata wai don kasu ka faɗa mata wata ƙila ta roƙi Allah watse wa lamarin ko kuma ta sassan ma da hankali ko kuma ta yi wani abin da dai zai zamo rashin cin nasara game da wannan al'amari. Duk abin da ya kulla, duk abin da Allah ya kulla babu mai warwarewa. Duk abin da Allah bai yi ba kuwa to wannan kuma babu wanda ke san. Saboda haka ‘yan uwa mata, iyaye mata, a lokacin da mai gidanki zai ba ki haƙƙinki na faɗa miki wani al’amari da zai yi, in ke san cewa shari'a ta ba ki dama halal ne to kake kanka hankali me ya kamata roƙo Allah Allah sa wannan abin ya zama alheri shikenan amma yawanci abin da ke faruwa shine rashin jin daɗin abin da ke biyowa bayan mai gida ya ba ki labari dalilin da ya sa wasu mazajen ke ɓoyewa kenan ba ku faɗa miki ga abin da ke faruwa sai ya sa an kulla komai da komai an riga an tattauna har gaba ɗaya komai ya kankama sannan in ya zo da ke faɗa miki ga abin da ake ciki to haka nan ba daidai ba ne amma kuma kamar yadda yake saboda wasu daga cikin ku halayen da suke nunawa wasu hakokaye suka shiga don hakokaye su taimaka musu wurin wace wannan lamari wasu hatta karka suke kaiwa ga wanda yake son ya auro a je a yi ba ta kashi a yi tsiya-tsiya ta san da cewa mai wannan da za ta zo ta yi zama da ita maciya-ciya ce ba ba a yi mutunci ba ce abin da kika nuna ke na zafi idan mutunci kike wata kila mahaifinki ba ke ɗaya agarai ba babu wacce ɗaya agarai ba wata kila biyu agarai ko uku agarai ko huɗu agarai to saboda mai za ki tar da hankali in mai gidan kishinku ya ce zai ƙaru wata sannan yi tunani haihuwa kika yi kina da 'yan mata tara gabanki kowace ta isa zama gidan miji amma kuma ba su samu mabiɗa ba sai waɗanda adda mata kina cewa ba ki bashe su saboda yana da mata ba ki bashe ita har ki cewa haka ne idan ya kasance ke za ki ba ɗiyarki aure ga wanda adda mata ta zama abokiyar zaman mata ta yi to saboda mai ke ba za ki yarda a auro wanda ta zama abokiyar zaman ki ba mai wannan tunanin iyaye mata da ƴan uwa mata saboda haka duk abin da Allah ya halatta mu mantar da jiyoyi idan ana so a aikata shi sai dai kamar yadda nake a ta roƙon Allah don samun zaman lafiya da kwanciyar hankali ga wannan auren da za a yi yawanci uwar gida yake ɓata rawanki da tsalle ita wadda za a auro tana niyyar shigowa gidan da farar zuciya amma ba ki karɓe ta da farar zuciya ba yaya ita ko za ta yi saboda haka da tarbon da kika yi mata irin wannan tarbo ita kuma za ta yi za ta kalle ki shi amma in ke karɓe ta da hannu biyu da farar zuciya da maraba to komin tsiya-tsiya ɗinta komin zamowar da marasiya mutunci to dole ne ta sassauta mai har in ba ta da mutuncin ma to saboda haka iyaye mata mu kwantar da hankalinmu mu kwantar da hankali idan ya kasance mazajen ku da son su yi ƙarin abokai abokiya su ƙara muku abokan zama Allah subhanahu wa ta'ala ba mala'iku labari cewa zan sanya wata halitta a ban kasa wannan halitta annabi Adam alaihi salamu kenan wanda zai zartar da hukunce-hukunce tsakanin bayin Allah qalu sai mala'iku suka ce a taj'alu fiha ya Allah yanzu za ka halicci wata halitta ne ka ajiye a ban kasa man yufsidu fiha
wanda zai ta aikata tsarna a ban kasa kamar kisan kai, kamar zina, kamar liwaɗi, kamar saka da makamantansu, shi za ta halitta ta aiki a ban kasa? Waye su kuddima ya ta zunta jini ne? Suka ce, ya Allah, ai wannan halittar bai dace ba. Mu mala’iku mu muka fi dacewa Allah ka ɗauki ɗayanmu ka je ka ajiye a ban ƙasa. Ya yi maka wannan aikin. Don mu wa nahnu mu mala’iku nusabbihu bihamdika. Muna maka tasbihi tare da gode maka. Muna cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Allah ya halicci mala’iku kamar yadda ya ce, la ya’tuna Allah ma amarahum, ba su saɓa ma Allah ga duk umarnin da ya ba su, wa yaf'alu ma yu'maruna. Kuma abin da Allah ya umarce su shi ne suke aikatawa. Su kwayan Adam, Allah da ya halicce su ya bambanta halittar su da mala’iku, ya sanya musu sha’awa. Da mai sanya wa mala’iku wannan sha’awar ba, sannan ya sanya musu ɗabi’ar saɓa ma Ubangiji da kuma yi wa Ubangiji biyayya. Alhali su mala’iku ɗabi’ar yi wa Ubangiji biyayya kaɗai Allah ya sa musu bai halitta ta musu ɗabi’ar saɓa wa Allah ba, saboda haka suna da bambanci. Suka ce wani ƙarshe su da mu mala’iku muna tsarkake kai ya Ubangiji daga duk wata sifa da ba ta dace a jingina maka ba. Su kwayan Adam da za ka halicce su ka aza a ban ƙasa za su yi ta jingina maka sifofin da ba su dace da kai ba. Yanzu waɗanda ke cewa Allah na da Annabi Isa ɗan Allah ne, ai haka nan ba daidai ba ne bai dace. Su ce Uzairu ɗan Allah ne kamar yadda Yahuda ke cewa, ai haka nan bai dace ba. Su kuwa kafiran Larabawa su ce mala’iku ɗiyan Allah ne kuma mata ne ba maza ba, haka nan duk bai dace. Amma mu mala’iku da ɗai Allah ba mu taɓa jingina masa abin da bai dace da kai ba. Saboda haka mala’iku sai su wannan tambayar da suka yi suna son su gano hikimar da ke cikin ɗan Adam da za a halitta aje a ban ƙasa yana zartar da hukunce-hukunce alhali shi ba mala’iki ba. Me hikimar da ke ciki? Tambayar da suka yi kenan suke son su san wannan hikimar don su ba su sani ba. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ƙala zai ce inni a'lamu ma la ta'lamun, ai ni Ubangiji ni na san iri hikimar da ke cikin ɗan Adam ɗin nan da zan halitta aje a ban ƙasa shi ne mai zartar da hukunce-hukunce ba ku mala’iku ba, don na san abin da ba ku sani ba. Na farko dai da ilimi ne ake gudanar da mulki. Duk wanda bai da ilimi jahili to ba zai iya gudanar da mulki kuma a yi nasara ba. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa 'allama Adam.
Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
الله سبحانه وتعالى يتم ملائكته يرزوك جربا وزن سيئا مكانكم da Annabi Adam, wato wannan halittar da zan halitta zan sanya jarabawa. In ko kuka ci jarabawa to shi kenan ko zan aika abin kasa ku zauna ku yi ta zartar da hukunci-hukunci in kuma shi ya fi jarabawan to shi ne cancanta Allah mai iko Allah na da ikon gaba ɗaya ya yi al'amari ne ba tare da ya haɗe wa mala'iku ba tare da ya saurare su ba amma duk da haka jiya da Allah subhanahu wa ta'ala yake tafiyar da al'amari ne tsakani ne da bayi ne mala'iku ba dai kai ne gida kai da matar gida ka ce komai cikin gida sai dai ka ga an yi ba ka da labarin komai ko ta li ko ta ki haka nan ba dai ne ba ne baka mutu da mai ɗakin ka ba ko baka ba ta haƙƙinka ba abin da yake na sirri wanda bai dace ka haɗi mata ba shi kadai ne wanda bai shafe ta ba wanda ba za ka haɗi mata ba amma duk abin da ya shafi tafiyar da al'amarin gida to wajibi ne ka haɗi ba mai ɗakin ka abin da ake ci ko babu komai akwai mutuwa akwai rai sannan akwai mutuntawa da lokacin da za ka zauna da kai da mai ɗakin ka bisa teburi keji irin tsare-tsaren da nake yi na ra'ayin da muka haifa game da makarantarsu game da tufafinsu game da sun aure ne game da duk abin da shafi rayuwarsu ya zamo duk abin da za ka yi tana da labari amma ba kawai ta jance ga abuna gudana ba tare da sasani ba ba ta sayin da aka yi ba haka nan ba daidai ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ga jarabawa nan da Allah halicci wasu ababe duk wanda ya gano sunayen waɗannan ababen to yana da ilimi shi ne cancanci ya zama khalifa a ban ƙasa sai Allah halitta wa annabi Adam ilimi na gano sunayen waɗannan ababen ba tare da ya shiga makaranta ya yi karatu ba ba tare da malami ya tsaya ya karantar da shi ba a'a Allah ya halitta mai ne sunayen waɗannan ababen ya sa a cikin zuciyarsa da ganin wannan abin ya san cewa abu kaza ai sunan shi kaza ba tare da kowa ya faɗi mai ba ran ce waɗa mana sunan shi da turanci ya faɗi da larabci ya faɗi da hillanci ya faɗi da hausafa ya faɗi da suwahil ya faɗi Allah kadai adda wannan yaya za a halitta ma abu mutum sanin abu ba tare da ya shiga makaranta ya karatu ba wannan abu sananne ne kuma bayyane ne yaron da ya tashi yana da wayo ya fara wayo har tambaye shi ina Allah yake sai ta kai ce sama alhali da shiga makaranta aka karantar da shi ga inda Allah yake ba Allah ya halitta mai wannan ilimin a cikin zuciya dai tun kafin shi faɗo duniya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ne yace kullu mauludin yuladu ala al-fitra duk abin halitta gaba ɗaya in ɗa'in ɗiya ana halittar su ne bisa ga sunnar ubangiji subhanahu wa ta'ala bisa ga kasancewarsu mu'minai masu imani da Allah tun kafin su zo duniya in suka zo duniya fa abawahu yuhawwidanihi uwayensa na in yahudawa ne to karkatar da tarbiyya ta zuwa yahudanci aw nasranihi ko in nasara ne to karkatar da tarbiyya ta zuwa nasaranci aw yumajjisanihi ko in maguzawa ne to karkatar da tarbiyya ta zuwa tarbiyyar maguzanci in ba haka ba shi dai Allah mu'mini ya halici wannan dan idan ya dace kuma hannun musulmai ya fado shi wannan da a shi kenan imanin nan da Allah ta halice shi da shi to da shi ne zai wuce to haka Allah halici ilimin sunayen waɗannan ababen ya sanya wa annabi Adam alaihi salam iyaye mata a lokacin da za a wanke diya akai kai da mijinta wace makaranta ce suka shiga aka koya musu ilimin yadda namiji zai kwanta da mace inda muka yi tokan babu wannan makaranta amma yanzu duniyanmu ta hitsararru akwai waɗannan makarantun ne amma mukan tabbata yanzu Allah ya tsarkake mana wannan bai kawo mana shi ba gaba kuma kan Allah ya kawo mana irin waɗannan makarantun ne makarantun da ake koya ma ɗaya mata yadda za su kwanta da nabi su ma maza a karantar da su haka nan babu yadda ba a yi ba hukumar Najeriya ta yadda a sa wannan ilimin a cikin makarantu aka yi tsaye aka ce ba a yadda ba ya zai da aka karantar da yara Fatiha a makaranta haka za a karantar da su yadda za su yi kwanci da matansu in suka yi arbesu ko kuma suka haɗu da zumbiti amma ilimi ne da Allah halitta ya sanya a jikin ɗan Adam bai taɓa ganin mace ba bai taɓa sanin mace ba bai taɓa sanin al'auran mace ba amma idan aka wanke shi ita shi aka wanke ta aka kawo mai shi tana mata dai wato wannan lokacin suna da wannan ilimin dama Allah ya karantar da su ga dabbobi nan duka titi wane ne karantar da su ilimin jima'i babu Allah ya halitta musu wannan ilimin a cikin zukatansu a cikin jininsu kafin wannan lokaci yadda aka wa annabi Adam alaihi salam wa allama Adam al-asma'a kullaha sai Allah ya karantar da annabi Adam duk sunayen ababe kuma a ragahun ma'anar mala'ika sai Allah ya ɗauko waɗannan ababen da ya halittar ya ce to bismillah mala'iku ga jarabawar da na sanya tsakanin ku da annabi Adamu amma dai ku ku hana tukunna Allah ya ce ga suna a waɗa mini sunayen faƙala sai suka ce faƙala sai Allah ya ce musu an bi uni ku ba ni labarin asma ya haɗuna sunayen waɗannan ababe in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya kuke cewa ku ne kuka cancanta ku zamo waɗanda za ku maye mini a ban ƙasa na zartar da hukunce-hukunce dangantawa idan ilimin ku ya kai me suka ce a larabba
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم أنتم تكتمون.
قالوا ملائكة سكتي الله سبحانه وتعالى سبحانك سكتي الله قلبي يا سبحانه كريكا لا علم لنا إلا ما علمتنا يا الله مكبا من علمي أمين السولة يوضعنا أبادين أمين قومي لقومي ما زباد با من علمي غريش إلا ما علمتنا sai abin da ka karantar da mu ya Allah sun mi kauya cewa ba su da ilimi na sunayen waɗannan ababen Allah ce tau kun hada kenan ga jarabawa kun mi kauya kun ba da dari innaka zuka ce ya Allah kai antal alim kai ne mai ilimi masani alhakim kuma wali daga nan kala sai Allah ce ya Adam ya kai Adam ya ce na'am to maza yau kusa ambihum asma'ihim ka hada ma mala'iku suraye waɗannan ababen annabi Adam cikin ilimi da Allah halitta mai a cikin jini ne sai ya fara faɗa musu sunaye abu kaza sunan shi kaza kaza sunan shi kaza kaza sunan shi kaza kaza sunan shi kaza ya wada musu duk sunayen kaf baki daya falamma anba'ahum lokacin da annabi Adam ya ba su labarin duk sunayen waɗannan ababen gaba ɗaya qala sai Allah subhanahu wata'ala ya waiwaye mala'iku yace musu alam aqul lakum wadama ba na faɗa muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ni na san abin da ya faku a cikin sammai kamar yadda na san abin da ya faku kuma a cikin ƙasa a halin ku ba ku sani ba dalilin da ya sa ne annabi Adam shi ya cancanta ke nan ya zamo a ban ƙasa na gudanar da ihya ya hukunce hukunci wa alama ma tubdun kuma na san abin da kuke bayyanawa kuma sun cuta tumu kuma abinda kuke koyewa ba don na sani na cewa ku kuka cancanta a kai ku a bankasa ku ta gudanar da hukunce-hukunce lokacin da kuka keɓe wuri guda kuna kusniya kuna raɗa can tsakaninku duk gaba ɗaya fa na ji abinda kuke wani ba abinda ya koyo gare ni yanzu ga shi ta bayyana an yi jarabawa kun haɗi sai ƙanƙa annabi Adam shi ya fi jarabawa iyaye mata wannan ayar tana karantar da mu muhimmancin ilimi da wannan ilimi ne annabi Adam ya cancanci zama khalifan Ubangiji a nan a ban ƙasa nan wata husuma ta tashi a ce a je wurin annabi Adam rikici wuri kaza a je wurin annabi Adam ya za a da abu kaza a ce a je wurin annabi Adam haka ne duk manzannin da Allah ke aikowa wa in minkum man illa khala fiha nadhir haka Allah ce babu wata al'umma face sai mai gargadi ya zauna a cikinsu ya shuɗe a aiko wani kuma don me don irin waɗannan hukunce-hukunce da ke faruwa tsakanin su ana buƙatar mai warware musu manzonmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ƙarshe ya zo ya wuce to ba za a aiko wani manzo ba har tashi alkiyama sai dai malamai su ne masu gudanar da aikin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har tashi alkiyama ne domin warware irin waɗannan matsaloli da ke faruwa sannan muhimmancin ilimi ba koyayyen abu ba ne kamar yadda muka ga Allah ya fifita annabi Adamu a kan mala'iku saboda ilimi sun girme mai nesa a lokacin duk shedan na nan shedan ya girme ma annabi Adamu nesa amma duk da haka a da yawan shekaru Allah ya amfani ma da ilimi ne Allah ya amfani idan ji kanye kike da ilimi kai kiga cewa ke tsufa saboda me za ku koma ga ƙarfi kanyar ji wai ta ba da karanta da ke Fatiha da ce kaza ke yi kuskure wurin kaza da Fatiha ai ba haka na karantawa ba da duk ba buri yau shi amfani ko kowace ba ta wata don Fatiha ƙarfi ce haka nan ilimi Allah ke bayarwa Liba annabi Ibrahim da shi da mahaifi ne Azara sai da faɗa wa mahaifi ne qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik ilimi ya zo mini daga wurin Ubangiji wanda wannan ilimin kai bai je maka ba saboda haka fattabi'ni kabini umarnin da zan baka ka yarda hajjika suratun sawiya in shiryar da kai zuwa ga hanya madaidaiciya wanda za ta kai ka zuwa ga rahama Allah annabi Ibrahim kenan da shi da ubani saboda haka ɗan jikokinku da ɗan niyanku da ke makarantun na islamiyya wallahi ku zan jawo su gani su zo su zakarantar da ku addini su faɗa muku inda kuke da kurakurai su gyara muku inda kuma ku kai ba su karantar da ku don ana ba su ilimin da cikin ikon Allah ilimin da ake ba su wasu iyayensu ba su samu wannan ilimin ba to ashe baiwa ce inda kun diji kanyakin nan za ta dunkule ta zo ta miƙa miki da sauri za ki anshi kuɗin ki ta sa mata albarka to saboda mai za ta zo miki da ilimin da ba gida sai ki Allah mata faɗa da ilimin da kuɗi wasu miki da rana kuma ki zuwa lahira Allah ta miki kuɗi ibada Allah zai tambaye ki ibada nan kuma sai da ilimi saboda ka iyaye mata a je makaranta ƴan uwa mata a je makaranta daga cikin littattafan da Shehu Usman ɗan gode wa Allah ya masa rahama ya rubuta akwai wani littafi mai suna tanbihul ikhwan ala jawazi intikhazi almajalis lita'limi nisuwan furud al-a'yan faɗakar da ‘yan uwa a kan halaccin buɗe majalisu wato makarantu domin a karantar da mata ilmuka na farlo aini abin da ke cikin wannan lissafin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne na Abi Sa'id al-Khudri inda mata suka kai ƙara ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mukan maza duk gaba ɗaya sun kwashe ilimin ka sun bamu mun gane dai maza ɗaya ka su karantar suwa mu ba su karantar da mu sai abin da suka samu gare ka ne suke tohowa su ‘yan muna in ma cewa in mun yi tambaya kenan annabi ya ce to babu laifi ku sa ranar da zan zo in karantar da mu suka ce a mun baka dama ka samu da rani suka sa annabi ya ba su rana da kuma lokaci suka taru annabi ya zo ya karantar da su wannan hadisin Shehu ɗan gode ya ɗauke shi madogara wurin buɗe makaranta domin a karantar da iyaye mata da ‘yan uwa mata kada a bar su cikin duhun jahilci saboda ibada ba ta yi wa fage sai da ilimi saboda ka iyaye mata a koma makaranta yadda kika ba tuwo muhimmanci yanzu akwai lokacin da kika tuwo ke ba cin tuwo muhimmanci ke baje lokaci ki zauna ki tifo ke ba kwana muhimmanci ke baje lokaci ki zauna ki kwana to a ba kuma ilimi muhimmanci ake mai dan lokacin da za a ayo karatu Sheikh Usman ya ce wajibi ne kowanne majalisi ya karantar da iyali bai da lokacin karantar suwa ko bai da ilimin ce bi da miki modin ko da za ta zo har gida ta karantar da shi in bai da ƙarfin haka nan ya baki dama ki tai makaranta ki karatu wannan makaranta ya zama ta zalla ne wannan makarantar ko da namiji ne ke karantarwa ko mace ke karantarwa makaranta ce ne ta mata zalla amma in yake ya hana bai karantar da ke ba ta zuwa makaranta wannan in yake ta zuwa tasha ko kasuwa ko direbanci ko office ke kuma fita je makaranta ki jaje kai kanki makaranta ba tare da ya sani ba idan ya kasance zai hana ki abinci ba ki zama gida yunwa ta kashe ki don ya hana ki ilimi to wajibi ne ki fita in dai yunwa za ta bishe ki tabi da abin da kici bai ba ki ba kuma yake zai yi za ki fita ki zai yi zila kuma abin da za ki ci ki ce wa za ka taɓa zama gidan ka yi wa ɗaya ta kashe ni na ke zama ke hita ke tafi to ilimi fa shi ne mafi wajarci na ke hita bida idan bai ba ki ba ko bai ba ki dama ki zai ba saboda ka iyaye wannan iyaye mata ilimi na da muhimmanci kware da gaske babu waɗanda al'amarin musulunci ke ga hannunsu face sai ma'abuta ilimi su ne waɗanda al'amarin addini ke ga hannunsu hadda sarkin musulmi in ba ilimin addini garai ba to sai zai dawo ga malamai ya tambaye su ni Allah ya ce ku faɗa mini ni kuwa in ba da umarni a aikata saboda haka iyaye mata a ba ilimi muhimmanci akwai ababen da suka shafe ku na tsarkinku haila dabi'i waɗanda mai gidanki zai sani ƴaƴanki ba su sani jikokinki ba su sani ke ko kina tare da uwarki ba komai ne take sanin ba saboda ku ya zama wajibi ki nemi ilimi na gane yaya za ki ta'ammuli da ibadarki da mijinki a lokacin da kike cikin rashin farki saboda haka wannan ya zama dole a mai da hankali da ilimi Allah subhanahu wataala yake ce mana wanda duniya su tsoron Allah shi ne ma'abucin ilimi innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama daga cikin bayan Allah waɗanda na fi tsoron Allah su ne malamai ma'abuta ilimi to ke ba ke da ilimin ka ko san Allah ba ka sa abin da yake so ba ka sa abin da bai so ba ya za ki ji tsoro ne ya zama wajibi a tashi a nemi ilimi to nan za mu dasa aya mu koma wa tambayoyin da ke gare mu don mu ji abin da aka tambaya mu amsa waɗanda kuke iya amsawa abin da muka karanta daidai Allah ba mu nasa da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da dai Allah ya fi mini da yayi wannan kuskure cikin zukatan masu saurare wa subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Allah ya san mana da sai ne sanar da farko tana cewa malam barka da safiya dan Allah ne ya yi mini hukunci uwar mijin da ta hana ɗanta shiga ɗakin uwar gidansa saboda ya yi aure dan ce mai sai amarya ta yi haihuwa uku sannan ya dawo da mai uwar gida
Tariyar mata da yawa mata wanda yake tambaya yau a yi shiru a yi shiru a yi shiru ita kuwa abinda tace ma danta tunda yayo arbe gashi da amarya to shi da dace uwar gida sai amarya ta haihuwa daya daya hakuku sannan sai kuma wanda uwar gida to Allah bai yi ta mai haihuwa ba ɗan kwace ta haihu haƙuƙu ita kuwa uwar gida ba shi ke na yi taɓa dunda da ina ta ita abin da uwar ɗan kuskure ta yi wurin ba ɗan ta umarni maimakon sai ya kwana uku wurin amarya sai ta ce su ya haihuwa uku an gane ko duk wanda ya yi wa amarya alhali yana da wata matar idan ba zawara ce ya auro to kwana uku zai yi sannan a raba kwana daidai da daidai na raba kwanan daidai da daidai an ga ita amaryar zai fara ai wani uwar gida zai fara to duk dai wannan zaɓi ya saura gare shi idan budurwa ce ya auro yana da wata matar sai ya kwana bakwai ɗakin budurwar ta kwana a raba kwana ɗan gare ta ita amaryar zai fara ko kuma ga uwar gida zai fara wannan kuma zaɓi ya rage gare shi saboda haka ba sai ɗan amarya ta haihuwa uku ba ba haka na ake nufi ba amma duk da haka kuma kwana ukun gada zai wurin bazawaran da ya auro ko kwana bakwai da zai wurin amaryar abin nan na budurwa da ya auro duk da haka ba hana shi ya zo wurin ita uwar gidan ba ya zo ya dubi lahiyarta ya zo ya mata ina mutu ko ina kwana duk wannan ba a hana shi ba gida guda suke ko ko gida daban daban suke ko dai akuya ne suka kiyo nan taya da zahi kana zuwa ka jiba na sai akuyar nan to saboda haka su mata kake ce saboda me sai an da kwana ko kina amarya shika zuwa inda uwar gida tun kwanukan ba su kare ba yana da damar ya je wurin uwar gidan ɗan wani sako gare shi ya bata in ita ce da wani sako ta ba shi abinda ba a yadda ba su shiga ɗaki su ta kuskusniya ɗan ya ba a yadda ba an gane ko? Yau amma tana tsakar gida ya shiga gida ɗaki ya ɗauko abin da zai ɗauko duk wannan ba a hana shi ba in kuma shi ya ce ta ɗauko mai kuma duk ba a hana ba in kuma ma tare ma suka shiga yana ɗakin sarki tana ɗakin ya shiga ya ɗauko abu ya fito ba zama ya yi ba duk wannan babu komi amma a ce a shiga a zauna a yi ɗan mintoci ko wasu lokuta shi an ba a yi jama wannan ya zama ba da haƙƙi inda bai dace ba ana samu dace da alkhairi
mai kama da yi nufin cewa matan tambaya ta ita ce mahaifiyar ta ta wanda ba bana sai wani lokaci ba bana ya jawo yana son mai shi ta sai ya kuma ta ce ba ta komawa don kuma ta koma gida ne za ta iya wani biyayyar aure yayin da aika mata da mutane ya kuma ya sa ta ji malam ina son a yi mata da shi ya ta koma inda ta zan iya ta don ta zama da shi
to iyaye mata da yan uwa mata kun ji wasu biya masu mutunci masu hangen nesa waɗanda kuma ke kaunan mahaifinsu kuma suna kaunan mahaifiyarsu mahaifiyarsu ce rabuwa ta shiga tsakaninsu da mahaifin shi mahaifin yana son ta koma ita kuwa tana ce ko ta koma ba ta iya taimar biyayya aure saboda haka ba ta koma ya aika mutane ai da mata magana ita ko ta kace cewa a ita ne ba ta koma shine ne yanzu ka aiko cewa don Allah faɗa ma innas sai kokari don Allah ta koma ma ubansu so dai suna son haka ne ta koma ma ubanni yanzu ita wannan inna in tana kusa ko kuma in an san kowace ta tunda da rubutu tambaya wasu na iya ɗauka hannun cewa lallin Allah ta wace ta to waɗanda suka sani su kai labari gare ta cewa mallan ya roƙa cewa dawa Allah ta koma insha Allah Allah zai bata dalilin da zai sa ta yi da'a aure gare shi don al'amuran da hannun Allah suke tun da shi ya so a koma ɗayanta sun so a koma to in Allah ya so za a yi zama alheri dama abinda Allah subhanahu wata'ala yake so kenan in kun ga cewa mai da matanku da za ku yi za ku riƙe su don Allah to ai kokari a mai da aure to shi yanzu ya dai ga haza mutum da ya kashe lalle da dawo ta dawo to lalle ya san hikimar da an tattare da ita saboda haka matuƙar ta koma bai warji kuma sakacin nan da ya yi har ta kunce mai an Allah ya so in ta koma ba zai kuma wannan sakacin ba kuma sannan ga iya su kuma suna so a koma su ma ɗin za su shiga su ga cewa lalle an gyara al'amura sun san daidai da daidai saboda haka wannan innan Allah subhanahu wata'ala ya ba ta haƙuri ya hutar da zuciyarta ya sa ta koma ma ubangijinta.
Sai mutum ya sani da kuke cewa assalamu alaikum malam don Allah ko ya halitta mace ta auri alin mahaifiyarta da aljihi ko ya halitta mace ta auri alin mahaifiyarta da aljihi
alin mahaifiyarta kawar da ke nan ko kawar da ke kan ma yadda ta ba halatta ta aure shi da ko ta kiki ne ko le abi ne ko le ummi ne kawon ta kan ce ta ya ce kawon ta in ba halatta ta aure kawon ta
na mun kuma ya san da cewa Allah ya karama malamin lafiya na ran Allah na kanta jin haina ya rauci ma amma ba ta san lokacin da ya rauci ba tare san ta kwanta da shi amma da ta tashi da su bani ne da kan shi sun da kan ka kalla magariba da shi da ko wannan nan ka ba in kana da shi
idan ya kasance ba ta san lokacin da jinin ya dauke ba to mafi alkhairi shine ta ranka sallar isha da magariba da isha wato cikin dare jinin ya dauke ko da za ta shiga kwana ta ɗiba bai ɗauki ba amma kuma da subahin ko da ta tashi kuma ta ga ya ɗauki to saboda haka mafi alkhairi idan ta yi wanka to ta ranka magariba da isha'i shi ya fi alkhairi gare ta wallahu a'lam.
Sai mai tambaya saboda kuke shiga malamin Allah ina tambaya wata goyon Allah ya rantsa zan su sai a mata a jirgiya amma ana jin ta ba shi shi na halitta ta yi laini ko kuma ta biya ba shi.
To layya daga shekara zai shekara sannan ba shi kuwa kowane lokaci ana iya biya saboda haka ta yi layya ɗin nan idan ta yi layya ciki iko Allah wallah zai hore mata abin da za ka biya ba shi nan da aka biyarta ko dai su iya su biya mata ko dai Allah ya mata sanadiyyar ta biya da kanta amma kar ta kuskura layyar nan ta kuce alkhairi ce babba wallahu
a'lam. Da tambaya ta mutum cewa malam an ce arzikin lada da na ranko ba a wuce ya saje. Ma'ana ita ko da farkon farko a hanyar asalar shin arzikin lada da na ranko ke yi masu ta wuce da saje ba kawai za ta wuce da rikin ba.
Cewa arzikin nafila da arzikin ranko ba a wucewa da saje ba cikin littafi yake rubuce ba, ba cikin littafi yake rubuce ba a kanan mutane da suke kirkira wasu na wani azumi kowane iri ana iya wucewa da saje in na nafila wato na lada ke nan da ake faɗi ɗan kuma na ranko. Saboda haka duk wanda ya bata yi sahur ba ana nufin wabata ya ci abinci da jirgi ba, ma aka bata abinci da aka ci cikin dare suna yin sahur ilai dai lokacin da jirgi bata ci abinci ba. Saboda haka saje ta yi to ba mu laifi ta wuce da azumi inna na tura da inna ranku wallahu a'lam.
Sai take cewa kuma menene bambancin matan da ta kasa yin azumi biyu amma sai kakanninta su hana mata yi ko ta ɗauke shi sai su tsira ta mata sai ta kai shi shin malam tana ranka ko ba ta ranka?
To iyaye mata daga cikin muhimmancin ilimi da kuma mune rashin ilimi duk lokacin da yariya ta balaga ko ɗa ya balaga wajibi ne yadda azumi ya wajaba a kan jikin uwarta ko kakarta to ita ma haka da azumi da ya wajaba a kanta. Allah da ya ce ta yi azumin nan ya san tana iyawa ya sa yake ya ce ta yi in ba ta iyawa ko da ce ta uwarta ko kakarta ba shi iya yi to ajiye wa zaki kuma gada Allah ya bayar ce saboda haka wajibi ne a bari ta yi azuminta. In ba ta yi ba kuma an hana ta dole to rankawa za ta yi waɗanda suka hana ta bidina ta tsakaninsu da Allah na hana ta yin azumi lokacin da ya dace a yi azumi amma ita yariyan to ranka waɗannan azuman za ta yi idan ta san adadinsu in ba ta san adadinsu ba kuma ta dai ta azumin har ta tabbatar da ko nawa daidai yanzu ta ranka su wallahu a'lam. Wata ba wata hau ƙarshen tambayoyinmu kuma sati mai zuwa a ranar Laraba wa haka ana cikin dide masana haka ne ya yi mata harjin tumaki da harjin shanu da harjin rakunma suna zan suna shan bar bisa buru. Allah shi fada mana sallar lahiya, Allah shi fada mana sallar lahiya. Waɗanda ke da niyyar layya Allah ba su iko yin layyar, waɗanda ba su da abin layya Allah shi hore musu tsarin lokaci, waɗanda ko ba su samu suka yi ba Allah shi ba su haƙuri. Iyaye mata tunatarwa ta zuwa gare ku don Allah maƙotan ku waɗanda kuka san ba su layya an an kawo kayan cikin na kafi ce sai ke soya tukunna ki kulle ga leda ki yar musu to Allah ya ga kayan cikin na ɗanye ki aika musu ki faɗa ma mai gidansu in ba ɗabi'a sai ta yi haka nan ba ki faɗa mai ki roƙa to Allah maƙotan mu ga ɗan yan musu ɗanye hanjin ga wanda muka azumin ruzu ma to azumin ruwa ka nan wanda aka jin tashin suya gidan mu kuma a ji tashin suya gidan su sai hankalin su ya kwanta su ma su ɗaya da sun na rashin yin layya don Allah iyaye mata kuna da hurmi ga mazajen ku ku roƙa ga mazajen ku haka ne in kuka yi haka nan da ku da mazajen ku duk lada daidai da daidai aka ba ku saboda haka don Allah ya kokari haka nan in kai da nama kuma kai shi za a ce ɗan tsince guda da aka cewa baka za a kai ma maƙotan ku a'a a ɗebi nama mai ɗan muhimmanci mai ɗan girma a miƙa musu wancan ya bai kuma zai su tara naman da ya kai su da rago kuma su soya su cikin ɗaya mutu sunan rashin zariya don Allah ya yi kokari haka ne don Allah ya yi kokari haka ne to akwai wata boye Allah da cikin wanda kalanta tafsiri ya ce wata sati da ita muka tafsiri nan wani da ta zama aka ce Allah an shi rayuwarta Allah shi mata rama Allah sa ta huta Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke mata duk azaban kabari da azaban wuta Allah subhanahu wa ta'ala don rahmat da yake wa bayi ne Allah shi mata tare da sauran jama'a musulmi baki daya to ina ga yau za mu je karatu sai kuma sati biyu ko uku bayan sallah sati biyu ko sati uku sati biyu ba kan yana matsala ba wannan da mutum Laraba biyu ta can da yin sallah laraba wata laraba ta zagayo wata ta kuma zagayo sai akwai makaranta biyu ne to masha Allah Allah ya jura mana Allah ya kai mana haya to sai sako na ƙarshe da zan baku kuma waɗanda ba su lalle ba su yi ƙoƙarin su lalle gaskiya ka a yi sallah haka nan duk wanda ke da miki sai ƙoƙari sai kwalliyar sallah sai ƙoƙari sai kwalliyar sallah in ba haka ba ba san miji ke ga kwalliyar wata ta ɗauki ɗauki na hankali yi ƙoƙari ki kwalliyar sallah a yi kiɗo a yi lalle a yi siffa a yi to a zinta haka yi na kwalliyar ki ƙoƙari ki اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يا الله تبيان لك تتم من يا الانانا دليل من النبوة na'asiri da na bayyane waɗanda muka sani da wannan mulkali ba waɗanda muka tuna da su da nan ma muka manta ya rabbal alamin Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mare da mu Allah ka ji kansu Allah ka musu rahama Allah ka dauke musu azabun kabari da azabun wuta Allah subhanahu wataala duk inda ta'addanci ke gudana a jihohin arewacin Najeriya Allah ta ba da zaman lafiya Allah kawo zaman lafiya Allah kawo zaman lafiya waɗanda ke hannun ta'adda Allah ku kubutar da su lafiya Allah ku kubutar da su lafiya Allah ku kubutar da su lafiya rabbal alamin ya Allah ka ba mu ruwan sama Allah ka ba mu ruwan sama masu albarka Allah ka ba mu ruwan sama masu albarka Allah ka biya mana buƙatunmu duk wanda a wurin nan Allah ya san buƙata sai Allah ka biya mu kowace buƙatar ziyarar alalamin Allah ka biya mu kowace buƙatar ziyarar alalamin Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin